Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 3 ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An gwabza kazaman fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar, yayin da sojojin Rasha suka ƙara ƙaimi kan har-har a birnin Lysychansk. Rasha dai na kai hari ne a yankin, yayin da sojojinta ke neman ƙara zarfafawa cikin yankin mai masana'antu, wanda ya zama abin da ya fi mayar da hankali kan har-har na baya-bayan nan, tun bayan kasa kama birnin Kyiv, bayan ma mayar da Rasha ta fara ta ranar 24 ga watan Fabrairu. ‘Yan awaren Ukraine da ke samun goyon bayan Rasha sun ce sun kewaye birnin. Andrei Motsoko, wakilin rundunar ‘yan awaren, ya shaida kamfanin dillancin labarai na TASS cewa ‘yan tawayen Lugansk da sojojin Rasha sun mamaye wurare na ƙarshe masu muhimmanci, wanda ya ba su damar tabbatar da cewa baki ɗaya an yi wa birnin Lysychansk ƙawanya. Sau'i kaɗan bayan wannan bayani, sojojin Ukraine sun musanta cewa an kewaye Lysychansk, amma sun ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a wajen birnin. A jiya Asabar, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Libya ya Allah wadai da harin da aka kai hedikwatan Majalisar Dokokin Ƙasar da ke gabashin ƙasar mai arzikin man fetur, a wani ɓangare na zanga-zangar da aka yi a wasu biranen ƙasar a jiya Asabar, da nuna adawa da salon siyasa da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan babban birnin ƙasar Tripoli da sauran garuruwan ƙasar a ranar Juma'a, inda da dama suka kai hari tare da ƙona gine-ginen gwamnati, ciki har da majalisar wakilai a gabashin birnin Tobruk. Zanga-zangar ta ranar Juma'a ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar dokokin ƙasar da kuma wata majalisar dokoki da ke birnin Tripoli suka kasa cimma matsaya kan zaɓuka a tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a Geneva. Rikicin yanzu ya ta'allaka ne akan batun cancantar 'yan takara, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Libya ta gaza gudanar da zaɓuka a cikin watan Disamba, biyo bayan ƙalubalen da suka haɗa da taƙaddamar shari'a, masu neman shugabancin ƙasar da ake cece-kuce da kuma kasancewar 'yan damfara da mayaƙan ƙasashen waje a cikin ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Iran ya Allah wadai da harin baya-bayanan da Isra'ila ta kai kan ƙasar Siriya a jiya Asabar, ya kuma soki barazanar da Turkiyya ta yi a baya-bayan nan game da wani harin da an karke shirin kaiwa arewacin Siriya. Kalaman na ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdulhayan ya zo ne a farkon ziyararsa ƙasar ta Siriya, inda ake sa ran zai tattauna dangantakar da ke tsakaninsu da kuma harkokin yankin da wasu manyan jami'an ƙasar ta Siriya. Iran da yana ɗaya daga cikin masu mara shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad baya, inda ta aike da dabban mayaƙa daga sassan yankin domin taimakawa dakarunsa a yaƙin Siriya na tsawon shekaru 11. Yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da rabe-raben al'ummar ƙasar daga mahallansu, waɗanda suka kai miliyan 23 kafin yaƙin. Ziyarar Hussein ta zo ne sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani ƙauye da ke gabar tekun Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon, inda ya raunata mutane biyu, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Siriya suka rawaito. Daga ƙarshe jiya Asabar, hukumar Falastini ta ce ta ba da harsashin da ya kashe 'yan jarida Al Jazeera Shirin Abu Alkar ga ƙwararrun masana harkokin bincike na Amurka, inda ta ɗauki matakin warware taƙaddamar da ke tsakaninta da Isra'ila kan binciken mutuwarta. Abu Akle, wata gogaggiyar 'yan jarida ce wadda ta shahara a duk faɗin ƙasashen Larabawa, an harbe ta har lahira a lokacin da take ba da labarin wani samami da sojojin Isra'ila suka kai a ranar 11 ga watan Mayu a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye. Falastinawa tare da abokan aikin Abu Akle da ke tare da ita a lokacin sun ce an kashe ta ne sakamakon harban da Isra'ila ta mata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta samu kanta ne a tsakiyar wani artabu da 'yan bindigar Falastinu, kuma ba za a iya tantance kowane bangare ne ya kashe ta ba, ba tare da nazarin harsashin da aka harba ba. Falastina dai sun kyamika harsashin, suna masu cewa ba su amince da Isra'ilawa ba. Babban lauyan Falastinawa Akram Al-Khatib.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne.
To jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Ganin cewa yanzu mun shigo watan sallah, shirin kasuwa akai miki dole ya leka nan kasuwar raguna dake Apo a nan Abuja don jin yaya farashin ragunan suke a wannan lokaci. Bari mu ji daga bakin waɗanda suke wannan kasuwa ta rago dake nan Apo a Abuja.
Sunana Nuruddin Sadiq Adam, amma in kiyana shi ne Dini. Kasuwan nan dai mun dawo ne sabo, so sakamakon haka akwai a little expensive wanda ba za a rasa ba. Kaya ba tsada, akwai sauki, kuma insha Allah duk wanda kake nema za ka samu duk inda kake so.
Kowace shekara ne ake cin kasuwar rago a nan?
Eh, ba iya kowace shekara ba, akwai lokuta da suke zuwa da yawa, wanda bukatu sukan zuwa a wannan lokacin, mutane za su bukaci siya su biya wannan bukatun. Babban sallah shine dai kasuwa, sai ya cike kiya wanda baki na gurare da yawa. Raguna hannu ta kasar akwai fiye da wanda mutum yake tsammani ma akwai a wannan kasuwa, kamar irin Chadi, Mali, Niger, Cameroon, other countries da haka na Africa. Insha Allah za a samu irin dabbar ana.
To ga wani rago nan da nake gani kahon shi, masha Allah, shi dan wanda kasa ne?
Namu ne Nigeria, kuma na arewa gida. Kamar wannan zamu yi sayo naira 170 zuwa da 80, insha Allah za a samu.
Shi kuma wannan na kusa da shi fa?
Wannan zai kai 160.
Ga wani shi ma dai kosashe haka
da ban su kin ko da irin su ma wayannan ba na kasan nan bane.
Eh, su kuma da kuma
da wayannan na Chadi ne, wayannan wayannan.
To su kuma sukan kai nawa?
Gaskiya kudin su yana da yawa. Ana samun 600,700 saboda foreigners ne, yes, ba na kasan mu bane, ba kowa ne san irin su ba kuma.
Na. To suna da wani bambanci ne da namu na kasan nan?
Bambanci na nau'i na halitta da Allah ya musu, saboda baki ne a kasan mu ba mu da wadatattu irin su. So sai Allah ya sa mu sauni kwarjini, da yakan kusa namu ga wanda bai sani ba, dan rago ɗaya ne, hakan yasa suke da tsada, ko da gurin shigo da su ko kuma wasu abubuwa da ake yi, hakan yasa suke da tsada.
Yaya batun ciniki, ana samun customer?
Eh, alhamdulillahi, mun taso a can ba tare da wani bata lokaci ba, muna zuwa nan sai Allah ya tunatar da masayan mu. Daga sun zo can sai su yi tambaya, kuma akwai mutanen mu da suke zama a can, mu bar gurin gaba ɗaya ba har lokacin da aka ba mu notice cika. Akwai sauran mutanen mu, idan masaya sun zo ba su san guri ba, sai a rako su nan a zo a sayar musu kasuwa yanda ya kamata.
Tunda aka fara baje kolin raguna a wannan kasuwan, a rana kamar kai kakan sai da rago guda nawa?
Domin Allah kasuwa na Allah ne, ban sai da rago kudi ba tunda aka fara, amma wa'insu sun sai da.
Sunana Isyaka Muhammad, amma an fi sani na da Shehi.
Ga wani rago na ina ganin shi, ga kohon shi masha Allah, me kala biyun nan, shi kaman yakan tashi a nawa?
Jiya dai wani yayi price na shi a 145, a bara yafi haka, amma bana babu kudi, mutane ba sa shigowa, in kidi biyana yin kasuwar wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwa, ba baki. Har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su.
Kamar daga ina ne ma ake shigo maka da raguna?
Ba inda ba ma kawo rago. Yanzu ke ga kamar wa'annan da suke gabana dukansu daga Zamfara ne, amma akwai na Niger, akwai har na Chad a cikin ragunan. Wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba, saboda yanayin kasuwar shi ne sa muke dan ba masu kayan su iso, don baran mun soke kaya nan over. Amma daga baya kuma sai aka ce jahohin da muka baro kaya sun fi nan daraja.
To tun da kasuwan nan ta fara zaka iya gaya min kamar raguna nawa ka saida?
A gaskiya ke san ni dealer ina da mutane da yawa. Ina kawo kaya ta ko ina. A takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke trailer ji. Kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin trailer ba kayan da suke a ƙasa.
Sunana Abdulmalik Hussaini daga Kaduna nake.
Wani ma kalubale kuka fi fuskanta a wannan kasuwa?
Mu kalubalen da muka fuskanta shine kamar dai ruwa da yake tafiya, amma mun samu mai gidanmu da ya karɓi mana gurin ya yi kokari ya samo mana motoci wanda su rika zuba mana ƙasa, saboda kwastoma in sun zo su shiga ciki har su je su ga abin nan, har dukiya su ga har gaban dukiya ba su fakin a waje ba a basu.
Ba wani kalubale da su ma kansu dabbobin suke fuskanta?
Suna fuskantar kalubale, a shi sa kika ga mun yi rumfuna, saboda irin akwai wayanda su ba sa san ruwa sai mu zuba su a ciki, kuma duk da haka ana bin su da allura, saboda akwai alluran da ake musu wanda ruwa ba zai zama musu matsala ba, ana yi musu. Sannan shanu ma kaman haka, su ma duk tafiyan su daya, su kuma awaki yayi derin fade, kuma alluran nan dai da ake yi musu saboda kada su samu laulayi da kuma sauran cututtuka, haka muna kula da dai kar a sai da abu mai cuta.
Assalamu alaikum, sunana Isyaku Umar, amma ana min lakani da baban Aisha Garki.
Shin kai me ka kasa?
Ni na kasa shanu da raguna.
Ga wata sanan da nake ganin tozanta san barka, shin kamar ita ta kan kai nawa?
Yanzu wannan san zai kai 310-320. Ina da sa a nan ana samun 600-700-700.
Yaya ciniki, ana samun masu zuwa sai?
Alhamdulillah ana samun masu zuwa sai.
Yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakaninsu da junansu?
To alhamdulillah, gaskiya tsakaninmu da junanmu akwai fahimta mai kyau. Idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya. Akwai kyakkyawan mu'amala a tsakaninmu.
Me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa?
Gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa, da an yi ruwa cabewa yake shine babban kalubalen mu. Sai kuma wayansu daga cikinmu masu kananan karfi, don duk yanda kake son kasuwa sai kana da jihari, shine babban kalubalen da ake ciki.
Sunana Alhaji Idris Dogo, kasa harawa da dusa da kowa da kage abincin rago da saniya.
Abincin rago nan da kake saida, iya masu saida ragunan ne suke saya ko akwai mutane suna zuwa daga wani waje?
Akwai kwastomomi daga cikin gari a Sakwara ne ta ma'ina ne duka da Inibir Abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin.
Me wannan?
Wannan ko wake ne,
wacce
ake kayan dawa, wannan dusa alkama.
Kowane abinci akwai kalar ragon da yake ci ko kowane rago?
Wannan rago in akai wannan mix din aka bashi wannan abincin zai ci.
Wato sai an hada su uku?
An hada, an yi mix guda uku sai a ba rago, sannan kuma akwai harawa gyada, shi kuma daban ake ba su.
Kwanan nan da naga an ajiye a sama kamar shi nawa ake
saida? Wannan kwanan ana saida shi duk kwano 300-350.
To masu sauraro, daga haka kuma muka garzaya kasuwan Wuse don jin farashin kayan masarufi, ganin cewa yanzu sallah tana karato mu.
Sunana Ibrahim Wuse Market.
Me da me kake saidawa?
Ina saida kayan provision kamar su shinkafa, su wake, su taliya, su mangyada da dai sauran kayayyakin abinci.
Yaya farashin kaya wannan shekaran, musamman ma yanzu da sallah take gabatowa?
A gaskiya dai farashin kaya yana ta hawa, wani sa'in za ki samu sauki, wani sa'in kuma za ki ga abubuwa suna ta hawa. Kamar kalan su siga da azumi dai mun saida siga buhunta 25,500, amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau, ya kai wajen 29,500. Sauran dai kayayyaki haka abubuwan suke tafiya hankali.
Musamman su wake da shinkafa da su ne za a ce da su garin tuwo, tunda su ne ake amfani da su yau da kullum, su kuma ya farashin su?
Su ma gaskiya dai wani sa'in za ki ga farashin nasu ya hau, domin ita ma saman bita da muna saida ta pieces din ta 650, yanzu to ya ƙara kuɗi ya koma 700.
Man gyada
shi ma gaskiya ya ƙara kuɗi.
Naomi sunana.
Madam Naomi, na ga kamar kin zo kin cika ledoji, kin yi cefani. To yaya?
Gaskiya abubuwan suna da tsada, sun yi tsada. Wannan doya uku kin ga
5,000.
Da kuma kin ga Irish nan, wallahi kowane kwando ɗaya 5,000 and 3,000. Mun biyo maka esiya da doyan da gwaza, duka abubuwa sun yi tsada. Da onions kuma babu ma, tumatur ma ba ni 500. Wallahi kin ga wanda aka san mun nan gurin 700. Ga shi nan kin gani?
Wannan bai fiye miki miya ɗaya ba ke.
A ina ma wannan shinkafa zan dankara kawai in dafa.
Sunana Abubakar Sadiq.
Daga ina?
Akwai doya, akwai dankali, akwai tumatur, akwai mangyada, akwai manja.
To yaya farashin kaya musamman ma yanzu da sallah take gabato?
To wallahi farashin kaya yanzu sai dai addu'a abin. Sai dai wanda adda, amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah. Don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba sake 2,500. Dankalin tura muna sai da kwando ne 3,700. Tattasai muna sai da 2,400. Tarugushi kuma 3,000. Kashin doya 7,500. Kamomi suna zuwa ƴan muha gaya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya bide ragi a rage mai ya saya.
To masu sauraro duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin kasuwa akai miki dole masu iya magana suka ce gidan biki sai an so na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Rabin Dandami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria Kaduna District. Yau zan yi magana ne akan a lokaci kamar haka. Cikin littafin Esta sura 4 aya 14 yana cewa gama idan kin yi shiru a irin wannan lokaci to taimako da ceto za su zo wa Yahudawa ta wata hanya daban, amma ke da gidan iyayenki za ku halaka. Wa ya sani ko saboda irin wannan lokaci ne kika sami wannan makami? Wannan lokaci na so magana akan a lokaci kamar haka. Esta ta isa kanta a matsayi na daraja, na daukaka, na girma domin irin abin da suke fuskanta a wannan lokacin. Yau muna fuskanta ababa daban-daban. Ina so in ce a lokaci kamar haka lokaci ne da zai kamata kai addu'a. A lokaci kamar haka lokaci ne wanda bai kamata kai shiru ba. A lokaci kamar haka lokaci ne wanda zamu zauna kowane lokaci cikin ruhu muna addu'a, muna kuka sai mun ga Allah ya kiyaye mu a ƙasar mu, a duniya gabaki daya. Ina kira ga Kristoci a duk inda suke kuna saurara na cewa a lokaci kamar haka Allah yana saurara, yana jira ya ji kukan mu. Domin haka ina yin addu'a gare ka, ina yin addu'a gare ki cewa Allah zai zuba ruhunsa, sabuwar ruhunsa a bisa iyalinka domin ka tsaya cikin tsakaninka da jama'arka, tsakaninka da Allahnka. A lokaci kamar haka kai addu'a da naciya, addu'a da dagewa cewa kana so ka canji, kaga Allah ya juya rayuwa da kuma yanayi na al'umma. Ubangiji na gode maka, ina roƙonka kai aiki na al'ajibi cikin jama'arka, kai aiki na warkaswa, na yantaswa, na kuma kaswa, na ceto, kai kuma yi alfakar da jama'arka wanda suke saurara da wannan lokacin. Na ba da gaskiya Allah ka ji ka an same ni saƙonnan a lokaci kamar haka. Ya Ubangiji ka kawo wannan yanayi zuwa ga ƙarshe da jama'arka suke fuskanta. Na gode domin za ka sanya albarka domin Yesu mai ceton mu. Amen.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary urticaria a turance. To kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina.
Buhari Yunusa Kumriya.
To shin ka san kurajen damina?
Gaskiya sai dai nakan ga yara wa'ensu suna yana furfuto musu a jika, amma dai gaskiya ban san shi ba.
Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne?
A ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa, so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu.
Sunana Fai Zaye Gabdu. Na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan akai ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan yazo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashin nan
wata hanya aka bi aka magance
shi zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa haka nan dai
Sunana Bilamin Idris Urbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara su kan fito mata dan kusan tun tana shekara 1 da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta 7 duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani ai magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha sati 1 sati 2 ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ne nake dan hana ta susan tana susan sai ta faffashe jini yana fita da sauransu gurin da ma tamon bai fito ba za su ce yana kaikai har kasan kafanta so amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana 5 haka 6
to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi
a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya
Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba
eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damina ban san shi ba gaskiya muna da yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda da yake nan Abuja na gita su ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina Hausance bai ban sani ba zaki ga yara kafafun su duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidan mu ko ni haka ba
tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babbakaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria.
Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara.
Shin daminar ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su?
Yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari.
Kuma dalilin da yasa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina. Kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa kwaruka. Kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din
shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara
yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara 2 zuwa 10 wani lokaci ana ganin shi a ƴan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba to kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kaman fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba bata nan da nan da kwaro ya cije su za ta danyi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci zaki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara din su ma suna da shi ba wai dauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanni haka a ƴan gidan ba wani shi ma yana da irin sa
to likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum
to alamu na papillary urticaria ko kurajen damina wato wasu ƴan kuraje ne kanana masu kaikayi ne tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a bude na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a bude ne amma inda ba a bude yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen kuma abin da yasa din saboda kin ganin ne kusan inda
kwari suka fice za inda yake a bude. Kuma yanda ake dada gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai. Kuma yawanci kurajen haka zaka gansu da suna da dan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarza ne saboda akwai kaikayi sosai. Kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din.
To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin kaikayi. Saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa. Yaro ba zai sake ba sosai, yaro ba zai samu isasshen bacci ba, so akwai damuwa ana. To banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kaman na bacteria ya zo ya shiga, saboda haka ciwon zai iya chadewa. To kin ga shi ma wannan wata matsala ce. Sannan kuma banda haka daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara dadin gani, saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai kiga wasu sai an dan fara girma samari ko ƴan mata kamar tunda nace miki yawanci ya fiyewa tsakanin shekara 2 zuwa 10. To zaki ga in sun ka dan fara wayo shekara 13 14 wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar su taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara. To shine matsalar wannan kuraje na damina.
To likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje?
To kusan zan ce ba kowane kuraje mai kaikayi bane ba kurajen damina ko kuma papillary urticaria, amma akwai wasu kurajen masu yanayin su ma kaikayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato karzuwa ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai.
Daga ƙarshe, wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina?
To akwai shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillary urticaria ko kurajen damina. Yawanci kin ga muna cewa muna bada shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kamar a cikin gida, misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka, to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin, so da saboda haka dole sai an rabu da su. Sannan idan yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki, muna ce mishi protective clothing, kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu, dogon wando, yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su cije shi sosai ba. Sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa, su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba, to inda yake a bude ne sai a shafa wannan magunguna. Sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro, saboda sauro ya ragu, saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu. Idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba, a kwana a gidan sauro, tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsawo. Sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare, su ma sai ana musu, saboda kin san suna da irin kaska din nan, to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din. To kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection, wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen, to shi ma za a bada magani don wannan ya yi sauki.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu, kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babbakaita, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato ibohausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.